da wa'inda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashin kiyama. Bayan haka, ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa. Ku riƙo da igiya ta musulunci, ku riƙo da la ilaha illallah, igiyan da ba za ta tsinke ba. Ubangiji ta'ala yana cewa, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi. Mana ku tsare imaninku, ku kula da tauhidinku, kar ku kuskura ku yi wani abu wanda zai ɓata muku imani ko tauhidi. Domin ku cika da kalmar la ilaha illallah, domin ku mutu kuna musulmi, domin ku samu sakamako mai kyau ita sai aljanna, saboda aljanna babu mai shiganta sai musulmi, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace aljannatu la yadkhuluha illa nafsun muslima, aljanna babu mai shiganta sai wanda ya kasance musulmi. Duk kirkin mutum a duniya in bai da imani, to zai dai lahira bai da rabo ko dan kadan. Ya ku waɗanda kuka yi, ya ku musulmi, waɗanda kuka yi imani, haƙiƙa mutum an halitte shi a bisa ɗabi'ansa na son arziki da son wadata, kuma an umurce shi da shari'an Ubangijinsa, wato ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a wajen neman arzikinsa, kar ya je ya faɗa cikin haramun. Ɗan adam yana iya ƙoƙarinsa wajen tabbatar da ya samu arzikinsa, ya samu abin da Allah ya rubuta masa na arziki, kullum yana kan harkokin neman abincinsa. Ubangiji ta'ala yana cewa ku nemi arziki a wajen Allah ta'ala, ku bauta masa, ku gode masa, ki zuwa gare shi za ku koma. Ku nemi arziki a wajen Allah don samun sauƙin rayuwa, ku bauta masa yadda ya dace a bauta masa, domin ba neman arzikin ne ya kawo ku duniya ba, bautan Ubangiji ta'ala shi ya kawo ku duniya. Sannan ku gode wa Allah ta'ala a bisa ni'iman da ya muku na arziki da kuma na addini, kuma ku sani za ku koma ki zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka ku tashi ku nemi arziki, amma kada ku bar addininku, kar ku bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala, domin za ku koma izuwa ga Allah. Wani malami yana cewa ba a neman arziki da buri kawai, ka dinga cewa ai zan zama miliyoniya ko zan zama kaza, ka jefa guganka cikin guguna. Ma'ana kamar ka zo ɗiban ruwa ne a rijiya, ba za ka ajiye bokitinka ka ce bokitin zai cika ba, dole sai ka sa guga ka ɗebo ka zuba. Haka in kana neman arziki sai ka tashi ka nema, ba buri a zuciya kawai kana son ka zama mai arziki ba. Idan ka fita neman arzikin, wata ran ka samu, wata ran baka samu ba, wata ran ka sha wahala ya zama ɗan kaɗan ka samu, a haka haka har ka samu abin da Ubangiji ta'ala wato ya kaddara maka. Abin da aka shir'anta wa musulmi shi ne ya yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen neman arziki da neman abinci, sannan kuma ya riƙo da sabuɓa, ya bi hanyar da ake bi wajen neman arziki, ya bi hanyar da ake bi wajen neman abinci. Kowane abu yana da hanyarsa. Idan ilimi kake nema, akwai hanyar da za ka bi. Hakanan in arziki kake nema, akwai hanyar da za ka bi. Wannan shi ne riƙo da sababi, wannan baya kore tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ka yi yaƙinin cewa arzikinka zai zo maka kamar yadda ajalinka zai zo maka, babu abin da zai kuɓuce maka, duk abin da Allah ya kaddara maka za ka samu. Shi yasa manzo Allah ya sa ce inna ruhal qudus kan nafasa fi ruhi أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رسلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. حقيقة ملائكة جبريل يا مني وحي يا إبو سعرين يا مني وحي يا تباب وانذا زي متوسيا تني أرزك إن الله يقدر متى فذاك فجد أورم الله ونمي أرزك تحيني بك فذاك كديوني حيني بك وتعلل فنمي أرزك إنك سنن كدك زوناكم كتين الله يقدر متى أرزك أي ذاك أرزك. Wannan ba daidai bane ya saba wa shari'a. An yi wasu mutane a zamanin Sayyidina Umar, suna zaune a masallaci, ba sa zuwa neman kuɗi, babu sana'a. Sai Sayyidina Umar yake waɗannan kan su wane ne? Sai aka ce ai masu tawakkali ga Allah ne. To sun yi tawakkali, in Allah ya kaddara musu samu za su samu. Sayyidina Umar yake ƙarya suke yi, tawakkalin ƙarya ne. Mai tawakkali ga Allah shi ne wanda zai je ya tona rami, ya sa hatsi, ya bunne, tsiro ya tsiro, ya ta noma. Ya yi tawakkali ga Allah, Allah shi ne zai tsirar masa da amfani. Mai tawakkali ga Allah shi ne wanda zai zo ya buɗe wurin sana'arsa, ya yi tawakkali ga Allah, Allah ya kawo masa kustoma, ya samu abin da zai ci. Wanda zai je ya buɗe shagonsa da wurin kasuwancinsa, ya yi tawakkali ga Allah, Allah shi ne zai kawo masa ciniki. Wannan shi ne hakikanin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan lalle ne mutum ya zama yana da wadatar zuci da dukkan abin da Allah ta'ala ya riba ya bashi. Wato duk abin da Allah ya baka na arziki, ka ji cewa ya ishe ka, ka duba wanda yake na ƙasa da kai ba wanda yake na sama da kai a arziki ba. sai ya zama za ka iya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da tawabin wannan. Amma duk abin da Allah zai baka, idan baka ji yayi maka ba, to har abada ba za ka zama mawadaci ba. Kullum a cikin talauci kake, a cikin bukata kake, in ka gama wannan sai wannan, wannan sai wannan. To da haka har abada kana hango na sama da kai ne, ba na ƙasa da kai kake hangowa ba, kana son sai ka kaiwa ne arziki. Wannan ba a bukatan wannan a shari'a. Ubangiji ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, ku ji tsoron abubuwan da Allah ya haramta, sai ku zama kun ci kowa ibada. Wato babbar ibada shine ka tsora, ka kauce wa duk abin da Allah ya haramta. To ko da ibadan kaɗan kai, sai zama ka ci kowa ibada. Amma in kana kwana a masallaci, kana qiyamul layli, ko kana wuni, kana karatun alqur'ani, amma kana yin wasu abubuwa na safin Allah, to wannan abubuwan da kake aikatawa na haramun din, to su suke cinye ladan da ake baka. To da in an je lahira za a auna wanne ya fi rinjaye, in zunubi ne ka tafi wuta, idan ladan ne ya fi yawa ka tafi aljanna. Saboda haka duk mutumin da yake sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, to yana rage ladansa ne ko da yana aikin ladan, domin dole za a auna lada da alhaki a ga wanne ne ya rinjaya. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu daina aikata abubuwa na haramu, idan kana son ka zama cikakken mai bautan Ubangiji ta'ala. Sannan manzo sun ayace, warba bima qasama Allahu laka takum aghna an-nas, ka yarda da abun da Allah ya riba ya baka, sai zama ka ci kowa wadaka. Ko da mutum yau ya mallaki biliyan 100, kai ko biliyan 5 ne da kai, in ka ji a zuciyanka Allah ya maka ni'ima, to sai ka fi wancan mai biliyan 100 din, idan har yana hango mai trillion ɗaya ko fiye da wannan. Saboda haka dogon buri da rashin godiya wa Allah shine yake haramta mutum daɗin arzikin da Allah ta'ala ya masa. Amma wadatan zuci da yarda da abun da Allah ya riba ya ba mutum, shi zai sa ya mori arzikinsa ko da ɗan kaɗan ne, sannan ya samu kwanciyar hankali a cikinsa. Mazala sai kuma yake, ku duba waɗanda suke ƙasa da ku a arziki, kar ku duba wanda yake sama da ku, domin wannan ne zai sa ba za ku raina ni'iman da Allah ya muku ba. Duk mai duba na ƙasa da shi zai raina abun da Allah ya masa. Duk mai duba na sama da shi zai raina abun da Allah ya masa. Amma wanda yake duba na ƙasa da shi zai ce alhamdulillah, sai ga wane ma, ai na fi wane. Wannan shi zai sa ka godewa Allah. Ya ku bayin Allah, haƙiƙa Ubangiji ta'ala da ya halitte mu, ya lamunce mana arzikinmu. Babu wanda zai mutu face ya ci arzikinsa. Allah ta'ala ya ce arzikinmu yana sama. Allah ya riga ƙaddara shi zai sauko da dukkan abin da aka mana alƙawari na lada ko na iqaba. Saboda haka arziki abin mayarwa ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne mai azirtawa. Shi ne wanda yake azirta wanda ya ga dama da abin da ya ga dama. Yake azirta, yake bayarwa yanda ya ga dama, kuma shi ne mai azirta mutum a lokacin da ya ga dama, kuma gwargwadon abin da ya ga dama. Saboda haka wasu ya yi su masu arziki, wasu ya yi su talakawa, wasu ya ba su kaɗan, wasu ya ba su mai yawa, wasu an ba su yanzu, wasu kuma sai nan gaba za a ba su. Wannan duk yana hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ghaibu ne, babu wanda ya sani sai Allah. Baka san abin da Allah ya kaddara maka ba, sai in abin ya faru za ka gane cewa sai dama Allah ya kaddara mini kaza don samu kaza, sannan za ka samu. Ko da haka abin da ya zama wajibi shine ka yi tawakkali ga Allah a wajen neman arzikinka. Ubangiji ta'ala yana faɗa, yana cewa Allah ta'ala shine mai ba da mulki ga wanda ya ga dama, shine mai karɓe mulki ga wanda ya ga dama, shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama, shi yake ƙasƙantar da wanda ya ga dama, kuma dukkan alkhairai da arziki suna hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah shine mai azirtawa. To da ku nemi arziki a wajen Ubangiji ta'ala. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yace, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, da dan adam zai dinga guduwa arzikinsa kamar yadda yake gudun mutuwa, to da arzikinsa ya same shi kamar yadda mutuwa za ta same shi. Babu wanda yake son ya mutu, ba wanda inda an yaga mutuwa ba zai gudu ba, to amma mutuwa ne za ta same shi. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kake mutuwa za ta bi ka, ko da ka hau saman beni ka je ka kukkulle kanka, mutuwa ita ba ruwanta da kofa, za ta shiga ta ɗauke ka. To haka arzikin kai ke binka a ko a ina kake, don ba za ka mutu ba sai in ka cinye arzikinka, ko kuma ka samu abin da Allah ya kaddara maka, wato ainihin arziki. Wannan shi ne zai sa ɗan adam ya samu kwanciyar hankali a rayuwarsa. Kamar yadda Al-Hasan al-Basri ake tambayarsa ana cewa, ma sirru zuhdika fid dunya, ya aka yi ne kai kake da gudun duniya? Hasan al-Basri ɗaya daga cikin tabi'ai ne, manya-manyan tabi'ai. Menene ya sa kai ya zama ka samu nutsuwa a duniya ne, ba mu ga kana ɗaga hankalinka ba? sai ce alimtu anna amali lan yaquma bihi ghairi fashtaghaltu bihi, yace na san aiki na babu wanda zai tsaya min da shi sai ni, ibadan da Allah ya tsora ni ko wanda Allah ya wajesta min na addini ba ne min su sai ni, ba mai maka sallah, ba mai maka azumi, ba mai maka zakka, sai kai kai ba mai maka haji, sai kai da dukkan sauran abubuwa na da'a. Yace to sai na shagala da bautan Allah ta'ala abinda Allah ya wajesta ni. Na biyu yace alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi fatama anna qadira, na san arziki na babu wanda isa ya kwace mini shi, ma'ana abinda Allah ya kaddara zan samu na arziki bare kaure koma wajen wani ba, a ce da ni ne ya kamata na zama na samu kaza, sai kuma yanzu abun ya tashi ya koma wuri kaza, ce babu wannan don turar gidi turar zani, Allah ta'ala ya riga kaddarawa kowa arzikinsa kuma sai ya samu. Yace to sai ya samu nutsuwa a wannan babin, ba na kaza hankali, bari je yake halal yake haram ijin ru'i kaina in shiga nan in fita nan wai sai na yi arziki ba, don bazan wuce abinda Allah ta'ala ya kaddara min ba, baka kasa isa ribunka baka keta arzikinka, ba za ka ribunkan nan sai ka samu ko ba za ka keta iya abinda Allah ya kaddara maka ba. Yace abu na hudu na uku, wa alimtu anna Allah muttalun alayya fasayitu an uqabilahu bil ma'sir, na san Allah yana kallo na a duk inda nake, sai na daina sabon Allah saboda ina kunyan ifiskanci Allah da aikata haramu, saboda haka sai kaure so duk wani abu na sabon Allah domin Allah yana gani ka, idan da wani babban mutum yana gani ka wanda kake jin nauyi ba za ka wani sabon Allah da kake yi, to ka sani cewa Allah ta'ala yana gani. Yace na hudu, wa alimtu anna al-mauta yantaziruni fa adattu liqa'i Allah, na san mutuwa tana jira ni sai nayi tanadi don haduwa da Allah, shine riko da addini ibada kauracewa duk abin da Ubangiji subhanahu wataala ya haramta. Wannan sune bayin Allah na gari wanda suka fahimci wato ainihin duniya yanda take. Ya ku bayin Allah, ku sani cewa dabaran mutum da wayonsa da basiransa baya ƙara masa arziki kuma baya dawamar da arzikinsa. Duk wanda ka ga ya arziki ba dabara na ko wayo ba, Allah ne ya kaddara masa, sai dai ba a ce karkai dabaran ba, ba a ce karka tashi ka nema ba, amma sai da taimakon Allah sannan za ka iya samu. Sannan arzikinka da bai ƙare ba, ba wayonka ba ne ba dabaranka ba ne, Allah ta'ala ne ya taimaka maka. Wanda na sai kare ba wansansa ba ne, ba gidajensa ba ne, Ubangiji ta'ala ne ya kaddara arzikin zai kare. Ba da ƙarfi da zafin nema ake yin arziki ba, kamar yadda Bahaushe ke cewa zafin nema baya kawo samu, amma da an dan gyara a ce zafin nema baya kawo arziki, amma za ka dan samu kaɗan in kana zafin nema ka fita ka nemi burashi da abin da za ka ci dai Allah ya za ka same shi. To amma za ka yi kuɗi, wannan baya kawo zafin nema baya kawo mutum ya kuɗi, zai tawakkali ga Allah, Allah ta'ala in kaddara masa wato ainihin sai ya yi. To da haka arziki mai riba arziki shi ne Ubangiji ta'ala shi yake riba wa kowa arziki, shi yasa wani malami yake da yawa za a ga mutum mai ƙarfi yana da ƙarfi wajen shige da fice wajen neman kuɗi, kuma ga ra'ayi ma'ana yana da basira da hankali da hangen nesa, amma kuma ba shi da arziki. Professors nawa muke da su a Najeriya wanda ba su da arziki, wanda wani da kire ke rike gidan ya yi digiri uku har ya wuce digiri uku ma ya karanta wannan ya karanta wannan, saboda haka abun ba wai dabara ne ko wayo, sai ga wani mutumin ƙauye ba gidaje Allah ya mallaka masa arzikin da shi kansa bai san iyakacinsa ba, saboda haka Allah ne mai yi, in baka samu ba karka yi fushi, sai tawakkali ga Allah, abin da ka samu ka roƙi Allah ta'ala ya sa masa albarka. Yace jiya za ka ga mutum mai raunin hankali babu basira, amma sai ka ga arziki yana bulbulo masa kamar yana kamfata daga kogi, ka san kana kamfatar ruwa daga kogi, kogin ba a karewa za ka yi ta zo, to haka za ka ga arziki duk abin da ya taba sai ya zama arziki ne, ba wayonsa ba ne, ba dabaransa ba ne, kaddara ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne zai sa ka samu nutsuwa, ba za ka je kana cin haramun ba, ba za ka je kana jefa kanka a cikin wato ainihin halaka ba. Sannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo arziki, amma arziki mai albarka, ba arziki mara albarka, mara albarka kan farawa ma yana iya samu, amma ka ba shi ɗan lokaci, ɗan fashi da makami, ɗan abin nan, ɗan kinnazin barayin gwamnati, za ka yi wasu 'yan dabarun ka ofis ka samu kuɗi, amma ka sani Allah ya kwashe musu albarka. Daga cikin abubuwan da suke sa a samu arziki mai albarka akwai tabbatar da tauhidi, ka tabbatar ka gyara imaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to arzikinka zai zama mai albarka. Ubangiji ta'ala ya ce da mutane za su yi imani su ji tsoron Allah, da Allah ya buɗa musu albarkatu daga sama da ƙasa, ma'ana arziki mai albarka, wanda zai amfane ka ya amfani wani ya amfani addini kuma Allah ya dawamar maka da shi ka ci gaba da moriyarsa a yanda ya dace to ka tabbatar da imaninka ga Allah subhanahu wataala sannan na biyu akwai tsoron Allah shine barin dukkan abin da Allah ya haramta da aikata abin da Ubangiji subhanahu wataala yake son a yi Ubangiji ta yace duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa wato ainihin mafita daga dukkan kunci da yake ciki sannan zai azurta shi ta inda ba ya tsammani na uku daga cikin abubuwan da ke jawo arziki akwai istighfari domin mutum yakan yi laifi sai Allah ya haramta masa arziki da sababin laifi to sai ya dinga neman gafaran Ubangiji subhanahu wataala yana istighfari Allah ta'ala ya faɗa hikaya daga annabi Nuhu yace na ce wa mutanena ku nemi gafaran Ubangijinku idan kun nemi gafaran Allah Allah zai saukar muku da ruwan sama zai bulbulo muku da arziki da ƴaƴa saboda haka za ku samu yalwa na arziki da sabbin istighfari saboda haka wannan kalman astaghfirullah tana jawo arziki mai albarka idan kai arzikin sai zama mai albarka ne kuma tana kawo arziki manzo Allah sai kuma yake ku yawaita yin istighfari domin duk wanda ya yawaita istighfari Allah zai ba shi yayewa daga dukkan bakin cikin da yake ciki kuma duk kuncin da yake ciki zai samu mafita sannan zai azurta shi ta inda baya tsammani na hudu salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na yaye damuwa da biyan bukatu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Ka'ab Allah yarda da shi yace ya rasulullah zan dinga maka salati ko yaushe ni salati zalla zan dinga maka maimakon addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kai ka ko duk damuwarka za a maka maganin ta sannan Allah zai gafarta maka zunubanka salatin annabi yayi sai to ba sai ya ce ma ya Allah ba ni kaza ba Allah ya san bukatar sa zai biya masa sababi na biyar tawakkali ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce duk wanda ya tawakkali ga Allah Allah ya isa masa ya tabbata hadisin manzo kuma yace da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro da shi da zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye za su waye gari ba su da komai suna jin yunwa amma zuwa yamma kuma sun koshi daga cikin wanda ke kawo arziki mai albarka akwai sadar da zumunci ziyartar ƴan uwa da taimaka musu ya zama a cikin danginka in kana da shi mutane suna abin nan danginka suna tina ka cewa duk wanda ya shiga damuwa zai tina zaka iya masa magani wannan damuwa gurgudun abin da Allah ya kore maka ka je ka dan yi zumunci ka ziyarce su ka ba su abin da zaka ba su ko ba sai ka zama mai kuɗi ba gurgudun abin da Allah ya kore maka wannan yana jawo arziki kuma arziki mai albarka kamar yadda manzo sa ce duk wanda yake son a baki arziki mai albarka da rayuwa mai albarka ya dinga sadar da zumuncinsa sannan na bakwai ciyar da dukiya fi sabilillahi da yin sadaka shi ma yana kawo arziki mai albarka ubangiji ta'ala yake dukkan abin da kuka ciyar na kowane irin abu Allah ta'ala zai biye muku sama da abin da kuka bayar kuma ubangiji ta'ala shi ne fiye mai azurtawa saboda kan ka bada kadan Allah sai saka maka da mai yawa saboda Allah ta'ala shakurun ne yujazi bil kathiri ala alqalil baka bada kadan amma sai aka saka maka wato ainihin mai yawa shedan ne yake ce maka ai in ka bada zaka talauce ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shi zai ce maka ai ka ba zai kare amma kana barwa in dai tsakani da Allah kai ubangiji ta'ala kuma zai ta albarka a cikin dukiyarka sannan biyan aikin haji da umra kai haji kai umra ka dinga maimaitawa shi ma yana da arziki kamar yadda yazo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ku dinga yin aikin haji da umra domin suna kankare zunubai da talauci kamar yadda zuga zugi wanda ake furawa a makera yake kankare tsatsan zinari da wato ainihin azurfa sannan daga cikin sabuba masu jawo arziki akwai aure ubangiji ta ya ce ma'auratan in fakirai ne Allah zai wadata su daga falalansa Allah mai don falala ne kuma masanin inda zai sa falala ne saboda aure yana jawo arziki za ga mutum yana fa'ita shi kafin ya aure duk da yake samu abin da zai ci amma ya aure kuma sai kaga Allah yana kore masa yana ba shi arziki da sababin mata da ƴaƴa kananan nan da yake da su wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum ana ba ku arziki ne a tausaya muku da sababin masu rauni waɗanda suke ɗaukar nauyinsu sune iyalanku da kuma ƴaƴanku amma an kaga mutum yana cikin talauci wannan kuma jarrabawa ne daga wajen Ubangiji ta'ala amma dai aure yana kawo arziki in mutum ya aure ya fada talauci to Allah ne ya jarrabe shi saboda wata hikima ta haka Abdullahi bin Mas'ud yace ku nemi wadata wajen yin aure don Ubangiji ta'ala yace ma'aurata in fakirai ne Allah zai wadata su sannan sawabi na biyar addu'a ba'u silahul mu'min addu'a taqabbil mu'minin wa sallama zalla sallama ya samu abu umama yana zo ne a masallaci ya shiga damuwa yace me zaunar da kai anan a wannan lokaci to wallahi ya rasulullahi damuwoyi ne suka min yawa bashi ya min yawa sai manzo sun ayace to barin koya maka wasu kalmomi in kai su Allah zai yayi maka damuwanka kuma zaka samu ka biya basu suka shikenan sai dinga yin wannan addu'a safi da yamma allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya Allah ina neman tsarinka daga bacin rai da bakin ciki wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasal ina neman tsarinka daga gajiyawa da kasala wa a'udhu bika min al-bukhl wal jubn ya Allah ina neman tsarinka daga ruwa da kuma wato tsoro wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal ina neman tsarinka daga rinjayen bashi da rinjayen mazaji mutane abu umama yace ne ta wannan addu'a shikenan sai Allah ya tafiyar da damuwa na kuma ya biya mini bashi na saboda in ka shiga kunci ba lalle sai wannan addu'a ba akwai makamantan su irin su Allahumma qini bi halalika an harami wa aghnini bi fadlika amman tu'a ko da bashin ka ya kai girgiza gidan sama in kana wannan addu'an Allah zai taimake ka ka biya kamar yanda manzon sama ya ba wani bacin sahabbai sannan na 11 tsayuwa akan addinin Allah istiqama wato bayan duk abin da Allah yake kai kana yi abin da yake kabari kana bari kuma ka dawwama akan haka karka da sai addini kaman wani yayi yau in kai gobe ba za ka yi ba to dawwama akan riko da addinin Allah yakan sa mutum ya samu arziki mai albarka don ubangiji ta race wa allahi istaqamu ala tariqati la asqainahum ma an fadqa da su daidaita akan tafarkin Allah da mun shahid da su wa mai bulbula da mun azurta su kuma manzala sa kuma yace akan haramta mutum arziki da sababin laifuffukan da yake sabbi na 12 shine yin sallah da umurtan iyalai da sallah idan ma ka rike kana riko da sallah musamman a jami'i kana umurtan iyalanka su dinga yin sallah don Allah ta'ala ya ce ka umurci iyalanka da yin sallah kuma kai hakuri akan yin sallah ba za mu tambaye ka wani abu na arziki ba mu ne masu azurfata ma'ana in kana sallah kai da iyalanka kana riko da ita yanda ya kamata to ubangiji ta'ala zai azurta ka daga kaskanka sannan daga cikin sabuba na arziki sabbi na 13 na karshe shine godiya Allah ta'ala akan ni'ima din don Allah ta'ala ce in kuka gode min zan kara muku in Allah ya baka kadan ka ji a ranka an baka mai yawa ka godiya Allah a bisa kadan din sai ya kara maka in ka sake godiya sai ya kara maka shikenan yau da gobe sai kaga arzikinka yayi albarka Abdullahi Umar bin Abdul Aziz ina cewa ku dabaibaye ni'imomin Allah da yi wa Allah godiya domin godiya wa Allah da baibaye ne na ni'imomin Ubangiji da kuma sababi wato in kana godiya Allah zai zama sababin ka samu ni'imomin Allah da arzikinsa sannan in kana godiya ga Allah zai zama sababi na ni'imar ka dawwama kuma arzikin shi ma ya dawwama shine albarkan arzikin kin ya ku bayin Allah mu'minai ku sani cewa ita wadata fa ba ta takaita akan dukiya ne wato tsabar kuɗi da kadarori ba a'a akwai ni'imomin da Ubangiji ta'ala yake yi wa bayinsa banda wannan shi ma ana ce masa arziki in baka samu dukiya mai yawa ba ma sai ka gode wa Allah bisa arzikin da Allah ya maka don in kace zaka lissafa ni'imomin da Allah ya maka ba zaka iya lissafa su ba kuma kowace ni'ima daga wajen Ubangiji ta'ala wato ainihin take kuma daga cikin ni'imomin Allah da yake wa bayinsa wanda suke koya wa bayin akwai talauci shi ma talaucin ni'ima ne ga wani duk da cewa ba a son talauci manzo sa ya roƙi Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci ta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ka kare daga kafirci da talauci amma wallahi akwai wanda talaucin ni'ima ne a gare shi mana da Allah zai ba shi arziki arzikin zai zama masa fitina zai zama kofa ne ya dinga zalunci yana ainihin ƙetare iyaka yana ta'addanci sai zama babu abinda zai gyara shi da talauci akwai wanda talauci ne yasa suka zama yan ta'adda suka zama yan fashi da makami suka zama masu kashe al'umma saboda tsabar talauci kowa ma ya mutu kawai ta tabari kawai a kowa da kowa ya rasa suna gani wasu suna cikin ni'imomi wasu suna cikin arziki su kuma suna cikin bakin talauci to sai su tada fitina su tada yaki kowa ma ya mutu a rasa gaba ɗaya tunda su ba su samu to kaga wannan ai talauci abin nan talauci ya zama musu mai matsala to amma akwai wa'inda kuma arzikin ne yake sa su bata da lafiyan sa kallon mutumin kirki a masallaci yana samun wadata fa sai dinga ganin sa gidajen mata shine mai shan giya shine mai abubuwa na fasikanci ko ina abin da ya shafi barna sai ka je ka same shi wajen shi kuma wadata ne ta fata shi kaje nan talauci shi yafi dacewa da wanda wadata za ta fata wanda kuma wala abin nan talauci ne zai lalata shi shi kuma wadata ne fi dacewa da shi to da ka ubangiji ta Allah masani inda yake sa wato ainihin falalansa ne zai iya yiwa da Allah ya yi ka mai arziki ka zama ba mai addini ba to da ka da yi ka talaka yadda kake ganin kankan to ita ma ni'ima ne yanzu gashi kana riko da addini kana zuwa masallaci ba wanda suka shagaltar da kai wani kuma da talaucin aka tsora masa to nan ne ba zai riko da addinin sa ba Allah ta lati da zai shimfuda wa mutane arziki gaba daya da sai sun zama azzalumai a bayan ƙasa masu ɓarna sai dai yana saukar da arzikinsa gurgurdun abin da ya ga dama kuma Allah masanin ciki da wajen bayinsa ne shi ya san me ya dace da su yana daga cikin ni'imomin Ubangiji ta Allah masu girma shi ne zaman lafiya ya zama babu tashin hankali a cikin al'umma sannan kuma ka zama lafiyanka kalau kamar yadda manzon ke man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda huququ yawmihi fa ka'annama khizal lahu ad-dunya biha zafiri duk wanda ya wayi gari lafiyansa kalau kuma yana cikin aminci bai da tashin hankali a cikin al'ummarsa yana da abin da zai ce to ai kamar an taro masa duniyan ne ma gaba ɗayanta to da kai kana zaune lafiya ma ba tashin hankali a inda kake ba yaki babu ta'addanci to ita ma babban arziki ne haka nan lafiyar jiki babban arziki ne Allah ya maka gaman ka ka zama mai bautan Allah subhanahu wataala mai masa da'a shi ma arziki ne ƴaƴanka su zama na gani masu tarbiya arziki ne wani ya samu kuɗi amma ƴaƴanka duk ƴan shaye-shaye ne ƴan ta'addari da wannan baƙin cikin zai mutu wani ma zuciyarsa tana bugawa da sabbin abin da ƴaƴanka suke jawo masa sai kuma yaranka mutanen kirki ne ko bai yi ka mai kuɗi ba ya maka arziki haka ne kyakkyawan ɗabi'a da kake da shi ko ilimin da kake da shi na addini ko na zamani shi ma ni'ima ne arziki ne mata ta gari ni'ima ce arziki ne mutane su soka ni'ima ce kyakkyawan zaton da mutane suke maka da kuma ya zama zuciyarka tana wanke tas baka kulla kowa da sharri ba kana sauwa kowa alkhairi shi ma arziki ne ka zama mai hankali ba mai taɓin kai ba mai shaye-shaye ba wannan shi ma wato ainihin arziki ne saboda ka arzikin Allah da ni'imominsa suna da yawa idan muka ce za mu je safa su ba za mu iya ba kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ibadallah innallaha amarakum bi amri wa bada fihi bi nafsi wa sanna bi mala'ikatihi wa ayyaha bikum ayyuhal mu'minun wa qala 'azza min qa'il innallaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعمه يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله Allah 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 Allah